Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi. Baya ga haka muna nan a koda yaushe a sanya sadarwar internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Yau Asabar 10 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda aka yi hawan Arfa a ƙasa mai tsarki yayin da miliyoyin mahajjata suka je aikin hajji. To yayin da aka yi hawan Arfa a yau a ƙasa mai tsarki a gobe ne ake sa ran za a fara gudanar da bukukuwan sallar layya bayan an sauko daga sallar Idi. To sai dai sallar ta zo da korafe-korafen tsadar dabbobi.
Wa kone ragun da na tambaya na gani aka ce min wai ta tafi miliyan. Nayi mamaki kwai.
Bayan nan Ibrahim Ka Almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikin sa na Korea ta Arewa Kim Jong-un ya dan bada hakuri saboda gujin makamai masu linzami da kasar sa ta yi. Ya kuma kara da cewa shugaba Kim ya sha alwashin zai dakatar da guje-gujen da zaran Amurka da Korea ta Kudu sun kammala atisayen haɗin gwiwar da suke yi. Shugaban na Amurka ya ce Kim ya bada hakurin ne a wata wasiƙa da ya aiko masa. Ya kuma ce yana da burin su haɗu su tattauna bayan an kammala atisayen. A ranar Litinin ta gabata Amurka da Korea ta Kudu suka fara wannan atisaye wanda ake shirin kammala shi a ranar 20 ga watan nan na Agusta. An cimma wata matsatsagaita wuta a fadan da ake a Tripoli babban birnin Libya yayin da ake fara bukukuwan sallar layya. Shugaban dakarun Libyan National Army Khalifa Haftar ya amince da wannan yarjejeniya wacce Majalisar Dinkin Duniya ta bukata a kulla a yau Asabar, kamar yadda mai magana da yawunsa Ahmed Al-Misrami ya fada a wani taron manema labarai a Benghazi. Tunda farko dai dama gwamnatin ta da wato da Majalisar Dinkin Duniya ta amince da ita. Ta yi nam da wannan matsaya da aka cimma domin a samu a yi bukukuwan sallah da za a fara a gobe Lahadi. Tundai daga watan Afrilu ake ta gubza fada na neman kaɓe ikon birnin Tripoli tsakanin dakarun Haftar da na gwamnati. Lamarin da ya sanadin mutuwar sama da mutum 1000 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta tabbatar. Yan awarin kasar Yemen sun karɓe ikon mafi akasarin birnin Aden, lamarin da ya zama gagarumin koma baya ga dakarun da Saudiya ke jagoranta. Waɗanda ke kokarin kawar da ƴan Houthi masu fafutuka da ke samun goyon bayan ƙasar Iran. A yau Asabar jami'an tsaron ƙasar ta Yemen suka ce mayakan ƴan awarin sun karɓe ikon fada shugaban ƙasar, lamarin da kakakin jami'an ya tabbatar. Hukumomi har ila yau sun ce sun kuma kwace dukkanin sansanonin sojin birnin na Aden mai tashar jiragen ruwa. Masu lura da lamura sun ce karɓe ikon birnin na Aden zai dagula lissafin da Majalisar Dinkin Duniya ke yi na kawo ƙarshen yakin ƙasar ta Yemen da ya laƙume rayukan 1,000 mutane ya kuma jefa marasa galihu cikin ƙangin yunwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu rajin kare tsarin demokuraɗiyya sun ci gaba da yin zanga-zanga a yau Asabar a Hong Kong ƙarshen mako na 10 kenan a jere da suke bore. Duk da cewa hukumomin yankin sun hana su izinin gudanar da dukkanin zanga-zangar illa guda ɗaya. Zanga-zangar wannan ƙarshen makon ta ɗauki ɗumi ne tun bayan da masu fafutuka suka yanke shawarar gudanar da wani gangamin nuna fushinsu a filin tashin jirage na yankin Hong Kong, inda a yau Asabar aka yi zanga-zangar gama gari. Iyalai dai da dama ne suka shiga wannan zanga-zanga har da iyaye mata da ke ɗauke da 'ya'yansu. Zanga-zangar da aka yi wa take da Guard the Children a turance wato a tsare yara. Wannan zanga-zanga ita kadai hukumomin yankin na Hong Kong suka ba da izinin a gudanar da ita. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. watanni hudu da rabi bayan da dakarun da Amurka ke mara baya suka ayyana samun nasara akan kungiyar IS bayan da suka karbe tungarsu ta karshe wasu sun fara nuna shakku kan wannan nasara da ake tayayatawa daya bayan daya shugabannin soji da jami'an diplomasiya da kwararru sun fara nuna damuwa kan wannan ikirari inda suke jan hankulan mahukunta kan cewa an kashe maciji ne ba a sare kansa ba wakilin Amurka na musamman kan Syria ambassador James Jeffrey yayi gargadin cewa ba kammala fadan ba domin a cewar sa har yanzu kungiyar tana nan da karfinta wasu sabbin rautanni da suka yi nuni da wasu bayanan sirri wanda mambobin majalisar dinkin duniya suka fitar da wasu kwararru sun yi nuni da cewa har yanzu kungiyar IS tana da matsayin da za ta iya samun galaba a wannan yaki
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To a yau ne aka yi hawan arfa a ƙasa mai tsarki inda mahajjata sama da miliyan 2 daga sassa daban-daban na duniya suka hallara domin sauke farallin aikin hajjin na bana. Abokin aikin mu Yusuf Aliyu Harande ya samu damar halartar hawan na arfa ga kuma ƙarin bayani da yayi min a wata hira da muka yi da shi ɗazun nan.
To Zara kamar yanda da kika sani ko kuma kamar yanda shi abokin aikin mu yayi ma al'umma da dama bayani a shirin mu na rana a kusan dai ba wani abu da ya canza illa dai zaki ga cewa ita wannan rana ta arfa ita ce rana mai matukar muhimmanci ga addinin musulunci so kuma bayan ana cikin wannan ainihin gabatar da ibada a saman wannan dutse na arfa sai ga ruwan sama ya gobce kamar da bakin kwarya so kuma Zara abun sha'awa da hakan bai sa al'umma da ke kan dutsen nan sun ji wai cewa ana ruwan sama ba zaki ga cewa mahasali ma ba su yi nuna wani alamun ruwa na taba su ba kawai sun ci gaba da daga hannayensu sama suna addu'o'i suna neman Allah subhanahu wataala ya amsa musu bukatunsu so hata akai tayi ruwan sama kusan ce miki gabaki daya haramin da ke jikin mu ya dike sharkab muka koma cikin ruwa amma dai ana ci gaba da addu'a da ibadu bayan nan kuma har zuwa yammacin wannan rana a bayan rana ta fadi sannan kuma aka kawo motoci manya-manyan motoci irin bus waɗanda aka dauko al'umma a kusan tunda an iya sa sama da mutane miliyan 2 ne suka ainihin zo wannan haji na wannan shekarar yanzu hakan da mun zo ainihin birnin Muzdalifa inda za mu kwana a nan sai kuma idan Allah Ubangiji ya kai mu gobe to shine za mu tattaki daga nan Muzdalifa har mu isa a garin inda za mu ainihin jifa shedan a gobe.
Yusuf ya kake ganin yanda hukumomi suke daukan tsaro?
To gaskiya Zara abun zai baki sha'awa zaki ga yanda jami'an tsaro ke ta kai komo babu kaukautawa kowane guri kika bi zaki ga jami'an tsaro suna ta kawo agaji ga duk wani abu da ya samu. Kusan dai ce miki kusan ma dai ba a samu wayansu hadirra ba sai kusan guda biyu ne nake ganin aka samu waɗanda wasu mutane suka ji rauni wani kuma faduwa ce sai aka ce aka ainihin garzaya da su a asibitin tafi da gidanta kuma aka ba su taimakon gaggawa amma baya dai ga haka kamar yadda zaki ji a ainihin yanda nake yanzu ga jiniya nan ta jami'an tsaro ana ta kaiwa da ka akwai kuma jirgi mai sauka angulu shi ma yana ta shawagi a sama dan ainihin tabbatar da tsaro a wannan guri kuma gaskiya babu wani abu da zai nuna miki cewa akwai wani tashin hankali ko kuma akwai bukatar ma jami'an tsaro su shigo su yi ainihin wani aiki gaskiya abu na tafiya yanda ya kamata
to goben Allah ya kai mu za a yi sallah wani irin shirye-shirye ake yi
kamar dai na kika sani ga su waɗanda suke ainihin aikin haji a gobe ba wani abu bane za su yi illa idan aka koma garin Mina kuma shi ne miki za a yi tafiya ne a kafa zuwa garin Mina wanda ake kwatanta tafiyar ta kai kimanin kusan kilomita 6 ko zuwa 7 daga nan aka yi jifan shedan sannan kuma za a yi tafiya daga Mina har a dawo ainihin haram wata a dawo cikin garin Makka su waɗanda za su zo su yi dawafin dawafi da kuma ainihin ci gaba da ibadu sai su wannan sannan sai su zo sai a cire harami sannan sai kuma a ci gaba da sauran ibadu a goban da kuma jibi kuma waɗanda ba su yi aikin haji ba ko anan shi ma a goban kamar a nan birnin Makka za a yi sallar Idi ga waɗanda ba mahajjata ba za su halarci sallar Idi shi ma kamar yadda sauran musulmai suke gudanar da sallar Idi a ko'ina faɗin duniya.
Yusuf Aliyu Haranda kenan a can Saudi Arabia. To bayan hawan Arfa a yau gobe Lahadi ne al'umma musulmi a duk faɗin duniya za su fara bukukuwan Eid da kuma babbar sallah ko kuma babbar sallah bayan an sako daga sallar Idi. To sai dai kamar a wasu kasashen irin su Ghana jama'a na ta korafi kan yadda farashin dabbobi suka yi tashin goren zabo. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra.
Akan haka na yi tattaki zuwa kasuwan bisashi a nan birnin Accra domin ganewa idanuna irin yadda ake gudanar da kasuwancin dabbobin a wannan lokaci da ake nufatar babbar sallah.
Sai gaskiya shekara wancan yana da dama amma shekaran gan nan Boko Haram suna damuwa sai Burkina rabari ba mu je mu shiga dazu mu sai kasu ga wurin muna tsoro karo a zuwa ya muna wani abu.
Yanzu kamar wanga kamar nawa kenan ake sai da shi?
Ai wanda muna sayarwa muna na 1,000 to 1,500 yana depend kudin ka.
Na'am.
Eh wanda ka sai 1,500 shekara wancan dis ne ka sai 2,000.
Shanun ku nan daga ina kuke kawo su?
Daga muna kawo su wurin su muna kawo su Boko North muna kawo su Tamale muna kawo su Burkina.
Na'am.
Amma yanzu muna kawo su halayya na ba kasuwa.
Me yasa kudin shanun yayi tsada haka?
Eh saboda muna sake shifa muna zuwa muna sai su sai sannan ya bari ya hau haka. Ba laifi ba ne kuma garin wai ba kudi kowa na kuka wai garin ba kudi wai garin ya kama kowane business zai tafiya
zuwa maraice me zai faru me kake fata?
Ba Allah ba mu yi mu gane wannan inda za su da kyau da an fara da safin ga gashi wuri yayi shirin raguna akuyoyi sanaye ba sai wani ya zo duka ina tambaya ina tafiya
to sai na dai fa'ida mu
na'am.
Sai da muke samun dabbobi da kusan Burkina duk nan babu da yake su dabbobi da nan da sai duk dabbobi da ga muna aiki da su nan muna saidawa nan daga Burkina muke zuwa muke kawo to in suka zo saboda stefa da ake yi a cin jasira gobe sai a zo suke sa bisashen muke tsada
nan nan wato kasar babu ragun dabbobi ne
akwai amma ba su ne babu da isa sun dabbobi nan to tun da ba ruwan gwamnati da batun dabban dabba ya za mu za a yi mu ne kuma da muke dan dabara muke kiwo kadan kadan amma gwamnati ta san wani kasa ne sai su ce su zo su organize da mu sai su organize da mu sai su ba mu koda ma tallafi ne ko kuma a ce an ba mu wuri mu yi kiwon dabbobi amma nan gane ba ruwan su.
Sunana Abdulkarim Alhassan Mashuna mun zo mu duba cikin dabbobin ne wani za mu duba musu mu sai so mu layya da shi.
Shi ka samu naka ko?
Eh na samu nawa.
Sa'an da ka samu nawa ka samu ka sai?
Na same shi kan guda 40 million guda kuma 50 million yayi da.
Gaskiya gaskiya wallahi yayi aiza na kwarai. Don akwai ragun da na tambaya na gani aka ce min wai 35 million. Na yi mamaki kwarai.
Dabbobi dai a duk lokaci irin haka farashin su na hawa sama. To amma na bana za mu iya cewa lamarin ga koshi ne ga kukan yunwa. Saboda dabbobin ga mugun tsada sa'annan kuma al'umma na kukan ba kuɗi. Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na ci karfe 4 na yamma da minti 44. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Bayan bita shugaba da zai rantsar da sabbin ministocinsa ranar 21 ga watan nan da raba musu ma'aikatu. Yanzu zanga-zangar juyin juya hali sun bukaci sakon wadugunsu Omoyele Sowore da kotu ta bada izinin a cigaba da rike shi zuwa kwana 45. Hukumar kula da ruwan sama da na koguna ta yi gargadin za a samu ambaliyar ruwa a jihohi 15 na Najeriya. Muhammad Bello masanin yanayi ne.
Mutane su san muhimmancin bude magudanan ruwa da kuma rashin yin gine-gine akan magudanan ruwa.
Muhammad Gamawa na almajirin Elzazzaki ya ce jagoran nasu ba zai makale a inda ya ba a tafiyar jinya.
Kamar yadda na rambaɗa yake cewa bawo mai gudu sai yara, malam ko ya wuce gudu, mu ma almajiransa ba mu gudu ba balle shi.
Gwamnatin Najeriya ta ba da hutu Litinin da Talatar nan don ci gaba da murnar babbar sallah. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America,
VOA. Haka dai, to yanzu bari mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ‘yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna da kuma Pastor Jamil Abba daga Bauchi. Ga Sheikh Almadani.
To, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna State arewacin Najeriya. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da krista baki daya. Watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma ɗabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe, a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. To daga ‘ya’yan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce tana hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin buƙatarta. So da ke ‘yan uwana baki ɗaya, abin da ke zama wajibi a kanmu shi ne mu haɗa kai mu nemi wannan nasara. Abin da Allah ya yi mana alƙawari a kai shi ne za mu samu wannan nasara, amma idan mu magiranta. Sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, tabbas ne a kaina kanmu in ji Ubangiji mu taimaka masu imani a duniya. Wannan taimakon ba na jiya ba, ba shekarun jiya ba, har gobe hajjibi duk al'umma suka tsaya maga Ubangijin su Allah na ba su taimako. Sannan abu na gaba shine watan banda wannan samun taimako, abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni. Dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima, wani irin dabara ko wata irin dukiya, to Ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ayi aiki da su wajen yada wannan al'umma. To da kaza ka samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai mutumin da ke zuwa yace manzon Allah ban da abin da zan yi, yace wannan mayafin naka fa, yace to a sai da shi, sai a sai da shi, sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki. Sannan ‘yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan ‘yan kasuwa, wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba, a gefe ɗaya. Shi yasa har Bukhari ya yi babi babba, babin alaka tsakanin manyan ‘yan kasuwa da ƙanana. Sannan banda wannan haka tsakanin manoma, mai karamar gona da mai babbar gona. Idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi, sai masu manya su taimaka mai da iri, su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara. Baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya. Haka iyayenmu so koya mana, haka danginmu so koya mana, haka kaninmu so koya mana a birane daban-daban. Musamman ma dai arewacin Najeriya, za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda ƙofa ta bayan gidansa. Dan kada matarsa ma ta sani, a daga rumbunsa sai an cika da hatsi, don idan mace ta gane baka da shirin a rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba. Sai an cika rumbunka tukunna abinci, sai ta ga kawai ta ce a miƙo, sai a miƙo mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba. Babu shakka da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na za mu samu zaman lafiya, za mu samu ci gaba, za mu samu dagewa, za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya toye tsuma muku baki a cikin al'amuran ku kuma ya gudu ya kare ku kai ka karye kafar dan uwanka shi kuma ya karye hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku to da kai uwa kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo dauki ga junanmu bawan Allah kai ne dukiya wace Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci har kuma kai mai abinci ba za ka iya rayuwa ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukar ka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmuwa suka bada gaya wajen haɓaka kasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shawara daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu dauka mu kai wajen kuma mu tabbata talaucin nama ba mu a wurin mu sannan kayayyakin mu da muke nomawa dukkan kasar Hausa ya san muna da kirgar da muke yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu diba mu je mu kai waje yau duk waɗannan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junan mu wai da iyayen mu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to waye hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hanawan ne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma dai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu yayi aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tatsar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu kima mana a wajen Allah mu zama masu kaice mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya bayan Allah duk wanda ya kai 50 fa a yanzu ya san jiya ya kuma san yau mai take haifarwa sannan kuma a yau ne zai yi hasashen abin da ke zuwa gobe a gaskiya idan muka dore a haka na kwan mu ko kadar mu ba za ta iya haifawa dan tsako mai ido ba idan ko mun kasa wannan to mu za mai tawahala mai tawahala mai tawahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada ko ba za mu taba kaiwa zuwa ga bakin gaci ba dan za mu samu cin nasara bayan Allah banda wa'annan kungiyoyi guda biyu manoma da kuma ainihin makiyaya ma da kungiyoyi da yawa a Najeriya ko ina idan muka ambaci Najeriya muna nufin ko ina a cikin ta bayan Allah mu zo masu hankali a tunanin mu bayan Allah rikici da ta da kayar baya da tunanin nuna mu al'umma ni ne wane ba zai kai mu ko ina ba dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba idan Allah ta'ala ta raba ni ikon dawowa da fatan Allah ta'ala albarkaci wannan gidan radio mai albarka kuma ya sanya mu wa'annan masu aiki istikama ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu ya sanya mu a gidan aljanna baki da ya gafarta mu iyayen mu da malaman mu da ƴan uwan mu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
shi ma fasto Jamilu ya ce
assalamu alaikum ƴan uwa a arewacin Najeriya idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi ba sai da zaman lafiya ni na gaskiya yaya kike zaman ka da dan uwanka yaya kike zaman ka da wanda ba addinin ku ba yaya kike zama da wanda addinin ku daya kudu mai da arewa ta lalace hannun jari da sauransu duka ana diba ana kaiwa kudu jahannama tana jira dukkan waɗanda suna kisa da makami Allah yana kyamar mai zubar da jini Allah zai hukunta masu zubar da jini wannan Allah ne da kansa ya faɗa shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki a kudancin Najeriya ko bi ana yi me yasa mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba kamfanonin mu sun mutu bai kamata muna faɗa ba musamman kamar jigon da Fulani makiyaya wanda an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa musamman idan na dawo bangaren da zamanin mu na yanzu addini yana da ƙarfi tsakanin Kirista da Musulmi a dukkan mu kuma Allah ɗaya ne muke bautawa sannan kuma zaman lafiyar mu shine mu kaunaci juna mu yi cuɗanya tare don yanzu idan ka bincika mai sauraro za ka ga cewa kusan duk addinan nan a sarƙafe suke wannan dan uwansa akwai Musulmi a ciki dan uwansa akwai Kirista a ciki duk a ta cakulan suke da hannu babu addinin da ya ce a tashin hankali babu addinin da ya ce a zubar da jini babu addinin da ya ce a yi zama na gaba dukkan mu nan muna zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya dukkanmu a cikin zuriyar nan Adamu da Hawwa muka bayyana muka zo duniya sai nan kuma dukkanmu ya nuna uwar mu daya uban mu daya ta wajen Adamu da Hawwa ina kira musamman manyan yan arewa ina roko da ibada shawara a gare su ta hada kai domin mu iya gano da matsalolin da ke fuskanta na rashin aikin yaran mu da kuma rashin sanoyi da kuma rashin wasu abubuwa don ci gaba cikin arewacin Najeriya Pastor J Abba daga Bauchi Ubangiji ya ishe mu
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice
Wasanni a takaice
Nigeria na kara kaimi a fafutukar da take yi na garin ta kasance kasar Afrika ta farko da za ta karbi bakuncin gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata matasa ya kasar shekaru 20 a shekara ta 2020 wata tawagar jami'an hukumar kwallon duniya wato FIFA ta kai ziyarar ganin shirye-shirye a Nigeria inda suka duduba filayen wasan da ake tsarawa domin fafata gasar a biranen Eko da Benin da Asaba da kuma Uyo ana tsaron ayarin jami'an su yanke shawara akan bukatar ta Najeriya nan gaba kadan a cikin wannan shekara to amma mataimakin shugaban kasar Yemi Osinbajo ya ce suna da kwarin gwiwar samun nasara Osinbajo ya jaddada cewa gwamnatin Najeriya za ta bada dukkan goyon bayan da ake bukata domin karbar bakuncin gasar a can baya dai Najeriya ta taba karbar bakuncin gasar ta maza matasa yan kasa da shekaru 20 a shekara ta 1999 da kuma ta yan kasa da shekaru 17 bayan shekaru 10 a shekara ta 2009 a Ingila kuma a daidai lokacin da aka soma fafata gasar Premier ta bana wannan makon zakarun gasar wato Manchester City ta soma fafutukar kare kambinta a karo na uku a jere tare da lallasa West Ham United da zunzurutun ci 5 da nema Raheem Sterling ne ya zura kwallaye uku daga cikin biyar din da City ta zura a wasan wanda aka yi amfani sosai da mataimakin alƙalin wasa mai kula da bidiyo karon farko a tarihin gasar ta Premier wannan ne dai wasan farko da aka soma amfani da tsarin na hoton bidiyo a gasar da yake ba sami somawa ba a wasan da aka fafata jiya tsakanin Liverpool da Norwich a sauran wasannin gasar ta Premier da aka fafata a yau Burnley ta doke Southampton da ci 3 da nema Tottenham ta doke sabbin shiga Aston Villa da ci 3 da 1 Brighton ta bi Watford har gida ta doke ta da ci 3 da nema yayin da Crystal Palace da Everton suka yi kunnan doki ba wanda ya zura kwallo a kasar Faransa kuma zakarun gasar league ta kasar wato PSG ta ce an yi nisa a tattaunawar yiwuwar barin dan wasan kasar Brazil Neymar daga kungiyar a don haka ba zai bugawa kungiyar wasa ba a wasan farko ta bude gasar league da za ta fafata da Nimes Daraktan wasannin kungiyar ta PSG Leonardo ya ce tattaunawar ta yi ma'ana sosai fiye da da to amma kuma ya ce kungiyar bata shirya wasai da dan wasan baki daya ba an dade ana ta'allaka dan wasan wanda yafi kowanne dan wasa tsada a duniya da komawa turkin sa mai cabo wato tsohuwar kungiyar sa ta Barcelona inda kuma zai koma abokan adawar su wato Real Madrid Neymar ya koma PSG ne a shekara ta 2017 akan kwantaragi mafi tsada a duniya na fam miliyan 200 Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karan a takaice
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce takwaran aikinsa na Korea ta Arewa Kim Jong-un ya dan bada hakuri saboda gwajin makamai masu linzami da kasarsa ta yi ya kuma kara da cewa shugaba Kim ya sha alwashin zai dakatar da gwaje-gwajen da zaran Amurka da Korea ta Kudu sun kammala atisayin haɗin gwiwar da suke yi Shugaban Amurka ya ce Kim ya bada hakurin ne a wata wasiƙa da ya aika masa ya kuma ce yana da burin su haɗu su tattauna bayan an kammala atisayin A ranar Litinin da ta gabata, Amurka da Koriya ta Kudu suka fara wannan atisaye wanda ake shirin kammala shi a ranar 20 ga watan nan na Agusta.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma ba da umarni. Da injiniyan mu na yau Keith Holmes ne Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da fatan za a yi sallah lafiya